Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki muke kafin cikin kamuku wannan shirin. A yau ranar Litinin 27 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Majalisar Wakilan Amurka za ta fara yin muhawara akan kudirin dokar samar da ababen more rayuwa da za a kashe dala triliyan 1 gabanin shirin kada ƙuri'a. Sakamakon farko na zaben ɗan majalisar da aka yi a ƙasar Jamus ya nuna cewa jam'iyyar Social Democrats mai matsakaicin ra'ayin sauyi na samun nasara. Prime Minister Korea ta Kudu ya ce kasar za ta bada alurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin hadarin gaske na kamuwa da cutar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun halaka jami'an tsaro a Sokoto.
Yanzu kaga an waye gari ba mu da jami'an tsaro Samir Loha Gamman. An kashe na kashewa saura sun gudu. Saboda haka kaga yanzu gabaɗaya Samir Loha Gamman ina mai tabbatar ma duniya cewa yanzu muna hannun bandits.
A daidai lokacin da naira kuɗin Najeriya ke cigaba da faduwa akan dalar Amurka, masana tattalin arziki na cewa
the policy is sick, ba zai matsalaka dadi ba kuma farashi ba zai sauko ba idan gwamnati ba ta koma hanyar da za ta baro ba, saboda inda ka dauka yanzu jari hujja ne mai kuɗi yana ninka kuɗi sannan shi talaka kuma yana ƙara talaucewa.
Haka kuma za mu ji cewa wasu matasa sun tashi tsaye don magance yin bahaya a filin Allah a birnin Jos. Sai kuma shirin ilimi garkuwa dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya.
A yau Litinin, Majalisar Wakilan Amurka za ta fara yin muhawara akan kudirin dokar samar da ababen more rayuwa na dala triliyan 1 gabanin shirin kada ƙuri'a a ranar Alhamis kan wani muhimmin mataki gudanar da ayyukan da suka shafi cikin gida da ke a jerin manufofin shugaba Joe Biden. Shugaban Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta sanar da ranakun a cikin wasiƙa da ta aika wa 'yan jam'iyyar Democrats ranar Lahadi da kuma a cikin hirar talabijin, inda ta bayyana cewa tana sa ran kudirin zai yi nasara. Ta kara da cewa ba za ta kawo kudiri majalisar ba idan ta san cewa babu goyon baya a kai. Biden ya kuma nuna kwarin gwiwa yayin da aka tambaye shi game da kudirin. Yana mai fada wa manema labarai ranar Lahadi cewa al'amarin zai fi daukan hankali a makon nan. Majalisar Dattawa ta amince da shirin samar da ababen more rayuwa a cikin ƙuri'ar da aka kada a watan da ya gabata, inda 'yan jam'iyyar Republican 19 suka haɗa kai da mambobi 50 na jam'iyyar Democrat. Kuɗin ababen more rayuwa tare da kusan rabinsa a cikin sabon kasafin da gwamnati za ta kashe zai gyara tsofaffin hanyoyi daga Doji da maye gurbin hanyoyin ruwan sha mai hadari, ƙara sabbin kayan aikin magudanar ruwa, faɗaɗa hanyoyin jiragen ƙasa da inganta filayen jirgin sama. Sakamakon farko na zaben ɗan majalisar da aka yi a ƙasar Jamus yana nuna cewa jam'iyyar Social Democrat mai matsakaicin ra'ayin sauyi tana lashe mafi aksarin ƙuri'un da aka kada, yayin da jam'iyyu ke fafutukan neman wanda zai maye gurbin shugabar gwamnatin ƙasar Angela Merkel. Jam'iyyar Social Democrat ta samu kashi 25.7 na ƙuri'un da aka kada ranar Lahadi, sai kuma kashi 24.1 cikin 100 na jam'iyyar Christian Democratic Union ta Merkel. Gwamnan jihar Armin Laschet na kungiyar CDU mai ra'ayin mazanjiya da ministan kuɗi mai barin gado kuma mataimakin shugaban majalisar Olaf Scholz na jam'iyyar Social Democrats suna fafutukan ganin sun zama kan gaba a ƙoƙarin neman jagorancin ƙasar ta Jamus ta tafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Turai, yayin da Merkel take shirin sauka bayan shekaru 16 da ta kwashe tana shugabantar ƙasar. Kowannensu ya ce za su nemi haɗin kan ƙananan jam'iyyun don ganin sun kafa gwamnatin haɗaka tare da burin kafa sabuwar gwamnati kafin wannan shekarar ta ƙare. Prime Minister Korea ta Kudu ya ce ƙasar za ta bada alurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin hadarin gaske na kamuwa da cutar. Kim Bo-kyum ya ce ma'aikatan kiwon lafiya da tsofofi.
In an jima kadan Amina za su sake dawowa da labarai kafin nan a Najeriya da jin lokacin da mayakan kasar ke fafata domin kawar da ƴan ta'adda. Su kuma ƴan ta'addar sun dage wajen neman sa'ar mayakan kuma wasu lokuta sukan samu galaba. Kamar yadda ta faru a Sokoto inda ƴan fashin daji suka halaka mayaka 15. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Dama tun lokacin da mayakan Najeriya suka fara fatattakar ƴan fashin daji a jihar Zamfara, bayanai sun nuna cewa ƴan ta'addar suna sauya maboya zuwa makwabtan jihohi inda suke bada hadir su yadda suka ga dama. Bayan hare-hare da suke kaiwa al'ummomi a jihar Sokoto da ke makwabtaka da jihar ta Zamfara, wannan karon samame ne suka kai a wani sansanin jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ke yankin Sabon Birni inda suka kashe soja 9, jami'an civil defense 3 da 'yan sandan mafol guda 3.
Suka ce mutum bai da gawa a ce wasu an jira wani an jira wani suna canza hukunci.
Jira wannan akwai gawaki da aka ce a
tafi. Irin yadda na tarar kira a asibitin ƙwararru inda aka kawo gawarwakin jami'an inda mutane suka zo domin su duba yan uwansu da abin ya shafa tare da neman gawarwakin su. Na samu zantawa da wasu daga cikin yan uwan mamatan.
Sunana da mai Ibrahim. Suleiman Ibrahim kan yan hukunci ne Allah dai kawai Allah kan duro zai mu. Idan abin da ya mana ciwo ba mu ji dadi ba shine ta yadda abin ya faru. Yaro ya rasu tun ranar Juma'a ba wanda ya zo ga mu cewa yaro ya rasu. To har bisa ya zan zuwa nake ga muku su amma babu official din officially daga civil defense ba wanda ya zo tun kare mu matsayin dan uwan shi aka ce mana wani dan uwanku da muka tura aiki wuri kaza ku hakuri ya rasu.
Sunana Hassan Abubakar.
Kana da dan uwa cikin wadanda?
Eh ina da dan uwa wanda ake ce ma Abdullahi so ya shallaka ni ne.
To yanzu da shi Allah ya karbara ka su wannan hanya ya kuka ce.
To babu da yanzu ban san abin da zan cewa ko da aka ga mu na kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ko ina kawon waya. Ko shi wani duka ba filatan suna dariya suna filatan shi suna dariya abin da kai sai ni jijuwa ta buge ni to nan sai inda zan kai sai ni kama ganin kwalla cikin idanuna ni kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna hadda Allah ya mun sauki nan mun zo nan mu so awi an bude mu nan mu je mu ganshi dan shi yana cikin fojin ina ganin kingi nan ma juwa ta yanke ni na fadi
dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin da abin ya faru Sa'idu Neno Ibrahim yana cikin wadanda suka raka gawarwakin a asibiti
shine dalilin da yasa kake jin muna ta kiraya muna ta kira a kawo dauki na gaugawa ita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya su hada kai a tau a yaki mutanen ga budu an ce Sabon Birni ba ana nan barayi suna cikin Sabon Birni ba a'a suna cikin dajin Sabon Birni
shi ma dan majalisar dokoki na yankin wanda ta barazana aje mukamin sa idan gwamnati ba ta mayar da himma ba wajen magance wannan matsala Aminu Boza yana cike da alhinin faruwar wannan lamarin a asibitin
yanzu kaga an waye gari ba mu da jami'an tsaro Samir Loha Gamman an kashe na kashewa sauran sun gudu saboda haka kaga yanzu gabaɗaya Samir Loha Gamman ina mai tabbatar mu duniya ce yanzu na hannun bandits an saka an dauke mana network wanda su kuma bandits din suna amfani da network na Niger
faruwar wannan lamarin da yazo a hada wannan rahoto babu wani bayani a hukumance da hukumomi suka fitar kuka kakin rundunar yan sanda da na tuntube shi ya ce ba wani bayani a hukumance a asibitin ƙwararru kuwa yan uwan mamatan ne suka yi da PP suna jira a kammala bin ka'idodin doka a ba su gawarwakin dangin su domin a yi musu jana'iza Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Amina ta dawo da labarai
a yau Litinin dubban manoma a India sun toshe manyan hanyoyi har da na jirgin kasa a wani sabon mataki da suka dauka da neman a biya musu bukatun su da suka kwashe watanni suna nema waɗanda suka shafi soke wasu dokoki da hukumomin kasar suka samar a fannin noma lamarin da ya janyo zanga-zanga da kalubale ga gwamnatin Prime Minister Narendra Modi zanga-zangar da ake ta yi a fadin kasar ko kuma Bharat Band ta zo ne daidai da bikin cika shekara daya na kafa dokokin da gwamnati ta ce za su zamanantar da fannin aikin noma abinda manoma ke fargaban zai haifar da barazana ga sana'ar su dokar ta ba manema damar yin kasuwanci a wajen manyan kasuwanni da gwamnati ke da iko a kai inda suke sayar da amfanin gonar su shekaru da dama akan farashi da ke tabbatacce amma manoma na fargabar cewa sayarwa kamfanoni da amfanin gonar su zai kawo ƙarshen zangon tabbataccen farashin amfanin gona kamar shinkafa da alkama sun ce manoma a jihohi irin su Bihar inda aka riga da aka soke ƙarin sun shiga cikin damuwa kuma farashin amfanin gonar su ya ragu Dusan tsaunin Cumbre Vieja da ke tsibirin Canary na ƙasar Spaniya na ci gaba da kwararar da wuta mako guda bayan fara amayar da wuta lamarin da ya tilastawa dubban mutane tserewa daga gidajensu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da kudin Najeriya naira ke ci gaba da rage daraja akan dalar Amurka, lamarin da ke addaban marasa karfi bisa tashin farashin kayayyaki a kasuwa. Sale Shehu Ashaka ya duba mana wannan batu ga kuma abin da ya hado mana.
Masanin tattalin arziki da ke koyarwa a Jami'ar Jihar Bauchi Dr. Ismail Bello Usman ya ce sai hukumomin Najeriya sun dau matakan gaggawa ne za su dakatar da kasar daga komawa yanayin tsiyacewar tattalin arziki. Dr. Bello ya ce matakan sun hada da barin damar gudanar da kasuwanci akan iyakar kasar ba tare da tarnaki ba, cinikayya da naira, hana murdiya wajen bada dala da kuma inganta matatun man fetur da wutar lantarki. Masanin ya ce Najeriya na cikin tsarin jari hujja ne wanda bai dace da ƴan ƙasar ba don yayin da masu hannu da shuni ke ƙara kudancewa su ko talakawa ƙara talaucewa suke yi
a je ka duba gonan da ya kamata ta kinka shi ɗayan kaji ta sayar ma mutane su yi kiyo ita ta koma take kiyon kajin tana kuma saida kajin tana saida kwan ita kuma take hada abinci to kage na nuna maka the policies din ba zai matsalaka dadi ba kuma farashi ba zai sauko ba idan gwamnati bata koma hanyar da za ta baro ba saboda inda ka dauka yanzu jari hujja ne mai kuɗi yana ninka kuɗi sannan shi talaka kuma yana ƙara talaucewa
gwamnatin Najeriya a nata bangaren na nuna tana daukar duk matakan da suka dace don inganta rayuwar talakawa ta hanyar shirye-shirye na tallafi da lamuni da kuma bunƙasa harkar noma Ministan gwamnati Hadisu Rika ya ce masu marawa shugaba Buhari baya ba su yi aikin baban giwa ba.
Fiye ma da wannan kamar yadda ga muka duk masu kaunar shi shugaban ƙasa Jalal Muhammadu Buhari sun sani kaunar karuwa take mu ci gaba da zuwa kasuwanni da majami'u da masallatai ba tare da barazanar tsaro ba mu ci gaba da bunƙasa muna ganin darajar kanmu da darajar kudinmu da darajar da albarkar ƙasa mu ci gaba da noma mu ci gaba da bunƙasar arziki insha Allah alazim wannan kamar an gama ne za ka kuma zo ka dawo mu irin wannan hirar da kai akan wannan amre insha Allah alhamdulillah muna godiya gare su da wannan mutane wanda suka jaddada sai akan tafiyar Buhari mu kuma mun kara samun karfin gwiwa da zumma ta sayar da manufofin shi da tsayawa jajircewa a bayan shi a kowane irin hali
har ila yau Dr. Ismail Bello ya kara da cewa a zahiri za a ga babu layuka a gidajen mai amma mutane ba sa iya siyan man su cika tankunan motocin su don taka tsantsan da yanayin kudin shiga
kaje ka interview da mutane kaga mutane nawa ne suke full tank a sati da wanda yake da mota yana yin full tank yaje yawo yanda yana manage ne full tank cika tankin mota a fikarfin sa zaka ga da wanda da ba yake da motan hawa biyu uku ya koma hawa mota daya yana manage wani ma motan kasuwa yana nuna maka demand ya ragu supply din ma ya ragu tare da shi saboda production ya ragu
tsadar man fetur da dala na da saurin ta da farashin kayan masarufi a Najeriya kuma a yanzu sun kai mafi gani niyar tsada a tarihi Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya
a gaida Sale Shehu Ashaka a birnin Jos Najeriya wasu matasa sun tashi tsaye don magance matsalar bata wurare a cikin gari da bahaya matsalar bahaya a wurare dake bayyana jama'a dai tana haifar da barkewar cututtuka kamar cholera da typhoid matasan dake yaki da wannan lamari a Jos suna fatan aikin da suke yi zai zabarar da sauran matasa a wuraren da ke fama da wannan matsala ga Ilyas Kasuma da rahoton
tun da sanyin safiya Badamasi da abokansa suka fito domin su sake yi wa wannan shatale Italian terminus da ke tsakiyar Jos Penti amma kafin su fara painting sai da suka share kasan tarbola da bahaya da ta'addabi wannan shatalitali
muna so mu tada kasa mu gina kasa a matsayin mu na matasa da muke zama a wannan kasa saboda idan aka lura da yanayin yanda abubuwa suke tafiya a kasar mu bai kamata ake suna yanda yake ba to mun ga wannan abun bai kamata ga mutun yana yi ba ce inda mutun yake rayuwa kuma da ci yana rayuwa
a kasar manyan biranen Najeriya shatalitali magudanan ruwa da rafi-rafi da lunguna da sako na cikin unguwanni kan zamo wajen yin bahaya da zubar da shara babu ka'ida
duk garin da aka ce mutane za su yi gida a gefen rafi ya zama horafin nan nan ne za su sa shaddan su ya dinga tafiya kai tsaye mana ba ranar da shaddan su za su cika wannan sarlan tsiya ne kuma ciwukan suke da usuli daga bayan gida za su addabi wannan al'umma
wannan ta'ada in ji masana ita ce babban dalilin barkewa da yaduwar cututtuka a kasar
muna da nazari akan ciwukan da ake kiran su diseases with fecal oral route to wannan ciwuka sun hada da tun daga kwayan cutar da ke sa abin da ake kira da zaben hanji enteric fever ko kuma typhoid fever da mutane aka fi sanin shi kuma ya hada da atini ya hada da har kwayar cutar polio ana yada shi ta hanyar baza najasa ko ina
kamar yadda rahotannin hukumar yaki da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ya nuna mutane akalla 816 ne daga jihohi 22 na Najeriya suka rasa rayukansu dalilin barkewar cutar cholera tsakanin watannin Janairu zuwa Agusta na wannan shekara
inda gwamnati ta gaza in mu mutane mun ce ba za mu yi kokari domin mu tallafa ba to in abin da zo ta faru akan mu take karewa kwanan nan a Plateau State ana fama da cholera ni dai ban ga wani commissioner da yaje asibiti da ciwon cholera ban ga wani babban jami'in gwamnati da yaje asibiti da ciwon cholera ba
a Najeriya an dade ana daukan irin waɗannan matakai na gaggawa amma abin kowace shekara baya haifar da dame ido
in aka samu wani aka tarma abin tsini aka samu hadin kai tsakanin ita Nigeria Center for Disease Control NCDC da kuma primary health care agency da suke lura da kananan cibiyoyin shan magani na unguwa-unguwa wato primary health care to nan suna da dumagani dama a karfafa abu
a wani zamani da ake alakanta matasa da lalaci da kuma rashin hangen nesa sai ga su badamasi da abokansa karkashin kungiyar su ta Let's Rebuild Nigeria suma suna bayar da tasu gudunmawa wajen hana yaduwar cututtuka ta hanyar tsaftace muhalli
to wannan abu ne lallai yayi mana daɗi sosai kuma kamar yadda na faɗa abu ne lallai muna buƙatar shi abu ne wanda matasa ya kamata su tashi muna buƙatar ire-iren su mu dinga ganin irin su suna hoɓasa a game da wannan ayyuka da suke yi zai bada ƙarfi kuma zai bada ci gaba a cikin al'umma gabaki
ɗaya daga Jos Nigeria Iliyasu Kasimu Taskar VOA
a gaida da Ilyas Kasimu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafa mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
Chan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kulkuliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin
jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin a cikin shirin namu na wannan makon mun yi da zango ne a jihar Adamawa inda mahukunta a jihar a makon da ya gabata suka sanar da rufe makarantun kwana a daukacin jihar a wani mataki na gujewa dauke-dauken dalibai da yan ta'adda ke yi a wannan marar shin ko me hakan yake nufi ga iyaye da ma wasu dalibai abokin aikin mu Muhammad Salisu Lado ya bincika muna halin da ake ciki
Idan wannan gabar gashi gwamnati ta danka wasu yan sauye-sauye musamman abin da ya jibanci makarantan kwana a nan jihar Adamawa a matsayinka na malami ya kaji da wannan sauye
To alhamdulillah da farko dai duk wani abun da kaga gwamnati ta yi tana da dalilin yi a matsayin mu na malamai dai zamu iya ce wannan karon mun samu labarin dama gab da za a dawo makaranta a satin nan muka ji labarin cewa akwai makarantu guda 30 waɗanda za a yi devoting nasu duk wani abun da gwamnati ta yi dama in mun ga yana da alfanu mukan ba ta goyon baya saboda akwai manufa a cikin lamarin ba don komai ba saboda an yi shi ne saboda kiyaye lafiyar dalibai har ma da iyayensu da kuma malaman da ke karantar da su za mu zo mu ga alfanunsa ko daga baya insha Allah
a matsayinka na malami cewa kuna karantar da dalibai kuma gashi an zo an samu sauye-sauye su dalibai wani kira kake da shi gare su
abunda dai zamu cewa dalibai musamman waɗanda suke cikin ire-iren makarantun da ita gwamnati ta ce an yi debodi nasu wasu an maida su su je kaka dawo su yi hakuri su rungumi abunda ya kasance saboda wannan wani sabon tsari ne wanda baya can ba su san da shi ba amma lallai in suka yi hakuri zai amfane su musamman waɗanda suke ajin ƙarshe na junior mana disaster don su ne abun zai fi shafa da ba don wasu matsaloli ba zuwa yanzu dai za a iya ce an rubuta junior wayek mana JCC to har yanzu dai muna jiran mu ga timetable ya bayyana bisa wannan gwamnati ta ce ta yi debodi makarantun din duk yaro da yake wannan makarantu zai koma gida za a tura sunayensu a makarantu makota a cikin anguwa mana makarantar da yake kusa da inda iyayen yaro yake sai su je su koma su rubuta JCC su a wancan wurin ba matsala don gwamnati ta riga ta yi shiri akan wannan kuma bisa labarin da muke samu zuwa yanzu an riga da an tuttura waɗannan sunaye zuwa makarantu da suke kusa da inda yaran suke da zama insha Allah dai zai zamanto musu alkhairi ba zai zama da damuwa ba su rungumi abun wannan sabon tsari ne mu ma malamai mun ga tsarin din mun fahimci tsarin din saboda haka su ba da goyon baya su ne zai amfana insha Allah
ko kuma malamai lokacin da kuka ji wannan sanarwa aya kuka ji
da farko dai mun ji abun wani iri saboda abu ne wanda mu a zaton mu tunda an ce boarding school ne ba mu yi tsammanin cewar za a dakatar da irin wannan makarantu a nan kusa ba amma tunda har gwamnati ta ga matsaloli na tsaro ana kidnapping yara a jihohi makota irin su Kaduna da sauransu kuma ta ga lalle haƙƙinta ne ta kiyaye lafiyar dalibai da malaman da suke karantarwa wurin har ta kai ga wannan mataki to muna ganin cewa akwai amfani a lamarin bamu da wani zabi illa kawai mu ce hakan Allah ya sa ya haifar da dami ido sannan duk dai da muka ji tunda dai abun akwai matakin da gwamnati ta dauka kuma lalle gwamnati ta bada umarni duk yaron da yake ire-ire wannan makarantu su koma makarantun je kaka dawo dake anguwa ko inda suke to fani malhamdu ina tsammanin wannan ba zai zamto damuwa ba insha Allah
wani kira kake da shi ga iyayen yara dalibai waɗanda wannan lamari ya shafa
da farko kiran yadda zan yi wa iyaye akan wannan tunda har gwamnati ta zantar su zauna su dubi abun da idon basira su ba wa yaran su kulawa yadda ya kamata sannan su tabbatar da cewa musamman yaran da suke aji na ƙarshe na junior din sun rubuta JCC a makarantu makota na kusa da su kamar yadda gwamnati ta faɗa saboda kar yaro ya zama a yi debodin nan kamar an kashe makarantun ne yaro je ya zauna a gida ya zauna mana bai rubuta jarabawa ba saboda haka kira da muke musu su tabbatar da cewa wannan abun da gwamnati ta yi fa yana da amfani kuma su tabbatar yaran sun kai yaran a makarantu makota saboda su ci gaba da wannan karatu nasu da suke kai fatan hakan din ya zamto alheri ga yaran da iyaye da kuma mu dukan mu malamai insha Allah
kuna magana da Malam Thomas Tumba ta Kolore
to malam gashi gwamnati ta kidaya wasu makarantun kwana musamman daga aji na 1 zuwa na 3 a Adamawa
hakan
a matsayinka na malami yaya kaji lokacin da aka yi wannan dagayya
da aka yi wannan magana gaskiya ban ji dadi ba amma da nayi tunani da zurfi kuma naga kaman gwamnati su yi tunani mai kyau dumi tsaron yara yadda suke ji a wasu jihohi yanda ake je yana koshe yara mutane na tafiya da su shi yasa gwamnati suka ce to in dai haka ne bari yara su dan kusa da iyayensu makarantun da yake kusa da su a kai su su zauna tare da iyaye tukuna sa'annan a san menene tsoro yake ciki kafin a koma da su
cewa wannan tsari da gwamnati ta yi shi ne bisa natsuwa a matsayinka na malamin makaranta wani kira kake da shi ga yara saboda kar su yi tunanin cewa a wannan tsari da aka yi za su koma gida zauna su nade hannu sai su ba su makaranta
ba. To wannan dai ina son kira ga iyaye yare ne sosai musamman duni wannan ba abinda zai sa yaro ya je da ba ko kuma a sa yaro ya ta zama gida babu kwazon da yake a makarantar da ya tashi ba abinda ana so da yaro anan shine iyaye su tabbatar abinda yaro yake a can bai ja baya ba yana cin gaba da shi kowane makarantar da aka kai wannan yaro a tabbatar cewa iyaye suna lura da rayuwar shi a wurin da karatun shi a wurin cewa eh daidai yana ci gaba kamar yanda ya tashi a can a wancan makaranta
sunana Ahmad Muhammad to alhamdulillah lalle wannan sanarwa ta zo a matsayin sanarwa na bazata saboda ba haka kowa yake so ba abinda kowa yake so shine a ga yara suna makaranta wanda cire jahilci ne cikin al'umma kuma na daga cikin abin da zai iya tsaye da gadon bayan al'umma
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa wal koliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalbi mara ilimi abun rainawa himma da kwaro kokayen mushinku jama'a kiran
a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email
sakonmu na farko a yau ya fito daga Sani Muhammad Chindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace bitar sabuwar dokar zabe da majalisar dattawan Najeriya za ta yi Allah ya sa hakan ta cimma ruwa shi kuwa Hassan Dogon Faci Batsari yace muna yabawa kokarin da gwamnatin jihar Katsina ke yi akan toshe layukan sadarwa tare da hana sai da man fetur a cikin jarkoki babu shakka hakan yayi tasiri matuƙa da fatan gwamnatin jihar Katsina za ta ƙara kokari akan wannan matsala muna fatan Allah ya sa mu dace amin sakon Sani mai lange-lange ya wuri yace rabawa mutanen jihar Zamfara kayan agaji da gwamnatin jihar ke shirye yayi daidai ganin yadda ƴan jihar da dama suka rasa duk abin da suka mallaka a sabili da matsalar hare-hare sai sakonmu na gaba inda ya fito daga kawo mai ruwa Bajuga yace muna yi wa daukacin al'ummar Jamus fatan alkhairi bisa gudanar da zaben kasar Sulami lafiya daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba su shugaba na gari sai sakon Ukasha Abdulsalam Koko yace sauye-sauyen shika daga wannan jam'iyya zuwa wancan da ƴan siyasar mu ta Najeriya ke yi ya kamata ya zama babban darasi ga matasan mu masu daukan siyasa tamkar abun amutu ko airai dan haka ƴan uwa matasa a kiyaye domin dai rai da lafiya abubuwa ne masu matukar tsada sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau yace naga al'ummar jihar Naija na bayyana damuwar su a fili waidan an ce za a kafa hanyoyin sadarwa a jihar mu ta Naija saboda matsalar tsaro ni kuwa nace musu in dai har za mu samu ingantaccen tsaro da dawwammamen zaman lafiya to ba katse hanyoyin sadarwa ba wallahi har ma wayar salular zan iya rabuwa da ita domin zaman lafiya da kwanciyar hankali mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku
masararo a nan muka kashe shirin namu ne yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauki da wani sabon shirin za kuma yi shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna da ta tana gabatar da shirin da kuma Zulin Legislation wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dace shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.